وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله. بركم من هذا تفلقوا أشكم وننذركي ناموا وندي شافي سيرة وتاريخ رأي ومنظره أنه محمد صلى الله عليه وسلم أولا يمتي نلحدي wanda ya dace da takwas ga watan Rabi'ul Awwal idan ba manta ba a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 12 ga watan 6 shekara ta 2000 miladiya. Farko dai akwai yarjejeruwar mukaddima da ta kunshi al'amurra kamar uku in sun yawa suka hudu. Abu na farko, shi wannan littafi muktasaru siratir rasul sallallahu alaihi wasallam, muktasaru siratir rasul sallallahu alaihi wasallam, wato takaitaccen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato kamar an takaito shi ne daga wani littafi babba mai yalwa mai suna As-siratu an-nabawiyya. Shi asalin wancan littafi mai suna As-siratu an-nabawiyya, wanda ya wallafa shi shine Abu Muhammad Abdul Malik ibn Hisham ibn Ayyub Az-Zuhli Al-Mu'adhibi, wanda ya mutu a 13 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 218 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ya wancan babban littafi mai suna As-siratun nabawiyya. Shi wancan malami wato ainihin asalinsa mutumin Basra ne, amma ya rayu ya tahara da ilimi musamman bangaren tarihi da bangaren harshen Larabci, wato ya rayu a kasar Misra a can ya zauna har ma sun hada zamani da Imamu Shafi Muhammad har ma lokacin da Imamu Shafi ya je Misra ya je ya samu Ibn Hisham ya riga ya tahara yana da halaqatul ilmi, majalisi da yake koyar da darasi. Sai aka ba shi labarin cewa aiko an yi bakon wani malami mai suna Muhammad ibn Idris Shafi, mai zai hana ka je majalisinsa ka ji me yake tafi da shi. Sai ya ɗan yi nauyin ƙafa yana ganin me zai samu sabo a wajensa, amma daga baya dai ya ce to dai rashin sai akan bar arha. Sai ya sake fito wajen majalisin Imamu Shafi ya ce saurayi irin zana ya hasara, ai ba na tsammanin za a halitta wani halitta kwatankwacinsa bayansa, irin yabon da yawa Imamu Shafi. Da haka Ibn Hisham babban malami ne a bangaren tarihi da bangaren harshen Larabci, shi ya wannan littafi mai suna As-siratun nabawiyya. To da yake littafi ne mai faɗi mai yalwa, sai Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ya zo ya taƙaice shi a cikin wannan. Asalin wancan mujalladi guda biyu ne, kowane mujalladi akwai juz'i biyu a cikinsa, juz'i hudu kenan. Sai ya taƙaice shi ya rairayo ya mayar da shi kamar haka. To shi yasa sai aka sa masa suna muktasaru siratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma suka ce muktasaru as-sira, wato muktasaru siratin nabawiyya kenan, takaitaccen suratin nabawiyya. Tunda wancan na da fadi, sai ya takaita shi a cikin wannan littafi. To Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab babban malami ne, idan muka manta ba lokacin da muka karantar da littafin sa Kitabut Tauhid a masallacin Usman bin Affan a kofar gadon kai darasin farko, mun yi bayanin tarihin rayuwarsa. Don haka yanzu ba zan maimaita mana ba, sai mu koma can cikin littafin darasin farko na Kitabut Tauhid. Yana nan tsaurin masu kasir, amfanin kasir kenan da ɗauka a kasir. Duk wanda ya je samun zai tarihin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. An haife shi shekara ta 1115, ya mutu shekara ta 1206 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban malami ne, da ya shahara musamman kuma ya yi fice a fagen tauhidi da tafsiri da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aqida dai kam akwai ta gadabin rubuce-rubucensa akan aqida yi, kuma ya yi gwagwarmaya da 'yan bid'a, kuma shi da'awarsa ce ma ta taimaka wajen kafa daular da yau ake kiranta da suna Saudiya, domin asalin shi Saud nan Muhammad ibn Saud ko kuma shi al-Imam Saud din asalinsa sun yi zamani ne da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Lokacin da ya karɓi da'awar tauhidi sai ya ce, to zo tun da garinka an kore ka kayi hijira, zo nan gari na ni na karfe ka mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, kai da ƙarfin hujja ta qala Allahu qala rasulullahi, ni da ƙarfin mulki da takobi sai sunnar annabi ta tsaya. Haka an ka haɗa ƙarfi da ƙarfe aka tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To jikokin Imam Saud ne aka samu Abdul Aziz wanda ya fice sosai da sosai, dan kokarin da Abdul Aziz shi ne ya haɗa ƙauyuka da garurukan da yau ake kiransu da daula, ake kiransu da suna daula ta Saudiya, wanda wannan Abdul Aziz din shine baban Sufahat din da suke mulki a Arabiya. To a gaskiya idan ka karanta tarihin waɗancan sarakuna guda biyu a wannan gida mai albarka, dai ba wanda ya fice dama irin mutum uku, shi al-Imam Saud na farko kenan, daga nan gudun sai shi Abdul Aziz baban Sufahat, daga nan gudun sai Faisal. To waɗannan guda uku kam babu irinsu a cikin wannan zurriyar gaba ɗaya, cikin dai waɗanda suka fito a cikin sarakunan da aka taɓa yi kakaf a tarihin wannan gida. Ba su samu zarata irin wannan ba, daga nan gudun sai dai masu ɗan dama dama, masu ɗan dama dama har aka zo dai kan waɗanda suke kai yanzu, waɗanda suke ganin abubuwan da suke yi. Khalatu amalan salihan wa akhara sayya'a, a wani wuri ga aiki na kirki gina masallaci da kula da shi, ɗabba a Qur'ani da rarraba su a duniya da kaza da kaza, a wani wuri kuma ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza. To to wannan shine abu na farko da ya kamata mu sani, abu na farko kenan, wato abin da ya shafi kaga sai tattanta littafin bayanin sa da kuma mawallafansa. A ce littafi ne kamar mawallafa guda biyu, na farko muallifu al-asli, na biyu mukhtasaru asli al-kitab, ko sahibu al-ikhtisar, ko sahibu mukhtasar al-kitab. Wanda ya takaice littafin shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sannan abu na biyu, an gane ku, ita kanta mata ta sira ko tarihi, riwayoyi a cikin abin da ya shafi sira da tarihi, wato suna buƙatan tacewa ƙwarai da gaske. Da haka Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa ababai guda uku din nan suna buƙatan tacewa, shi ya ambaci sira da kuma abin da ya shafi tafsiri, ababai da suke buƙatan tacewa. Da akwai labarai da dama waɗanda suke mawdu'ai ne na ƙarya ne, akwai waɗanda suke za'ifa jiddan, sun kai matsayin a ce za'if jiddan, akwai wanda yake za'if mai ɗan dama dama. To saboda haka karantar da sira yana da matukar mahimmanci, domin a nan ne mutum zai ɗauki ƙuduwa ɗin da ake bukata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kyakkyawan abin koyi ya kasance gare ku dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan kyakkyawan abin koyi yaya za ka yi ka samu abin koyi ɗin? Sai ka san tarihinsa. To wannan tarihin nasa galibin rubuce-rubucen da aka yi akwai riwayoyi sahihai masu kyau da marasa kyau. Ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ruwan duniya ya kafu, ana ganin wannan kamar mu'jiza ce, kuma ruwa da wuta su ne sinadarin rayuwa. To mutumin da aka turo shi don ya zanto rahama ga bani Adam, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ga talikai ma gaba daya, sai aka ce ranar zuwan sarannan gaba daya ruwa ya rasa, ranar zuwan sarannan gaba daya wuta an neme ta an rasa. Dan Allah akwai rahama a tare da mutane, waye zai girki a gidansa a rannan? Kenan rannan ba wanda ya girki, dan ba wuta babu ruwa, dan me za a yi girki? Kaga wannan kadai ya ishe sa ka gane ashe wancan labari ne kawai. Gashi a Qur'ananta a sarari, gashi kamar mutum ya taba da hannu, kai a hankalta ma gashi kamar mutum ya taba hannu. Dama can ba cin karo da juna tsakanin lafiyayyen nafsi da lafiyayyen hankali, ba cin karo da juna. An gane ku? To da haka kenan za mu kuma duka wajen karanta wannan littafi, amma tare da yin takatsantsan wajen riwayoyi. Aikin a kaina yake sama da ku, in ba ɗaliban ilimi da za su taimaka wajen su ma leke-leken su ba. Da haka babban littafin da zan mayar umda wajen masdari na ba kaman guda biyu, sai kuma sauran littafai janibiyya. Wato littafi na farko akwai As-Siratun Nabawiyya As-Sahiha, tsarin kalmar As-Sahiha, wani Dr. Akram Ibn Ziya Al-Umari wani babban malami ne a jami'ar musulunci ta Madina a da, yanzu ya yi hijira saboda waɗansu dalilai ya koma ƙasar Qatar yana karantarwa a can. Babban masanin tarihi ne, yana da rubuce-rubuce da ya yi akan tarihi masu ɗimbin yawan gaske, kuma ahli sunna ne, wayayye ne matuƙar ƙwarai da gaske. Yana ɗaya daga cikin malaman da inda duniyar musulunci za ta amfana da malamanta ba ƙaramin amfanuwa za a yi da shi ba. Ina nufin masu mulki, ɗaliban ilimi ne kawai suke ƙaruwa da shi, amma masu mulki galibi ba sa ƙaruwa da irin waɗannan. Mutum ne mai ƙwaƙwalwa idan ya zauna yana ba da lakta za ka yi mamaki ƙwarai da gaske, kuma ya haɗa yaruka da dama, yana da turanci, larabci, kuma yarensa ne da kuma leƙe-leƙe da jami'o'in duniya, labulari da dama da ya rubuce-rubuce. Akwai littafin da ya rubuta Mawarid al-Khatib al-Baghdadi fi tarikh Baghdad, shekara 20 yayi yana wallafa littafin, kuma dukkan su bai kai girman wannan ba. Kai ka san lalle an tara walakwale a cikin su, shekara 20 yayi yana wallafa tsohon bana ne. To wannan sunan nabawiyya na Ibn Hisham wanda aka ittisarin sa, shi sai ya biye tattace waɗansu rawayoyi da yake ganin zaifai ne, ya dan wawwatsar da su masu kyau ya tabbatar da su, shi ne sai ya sa musu suna asiratun nabawiyya as-sahiha. To a cikin marubuta ne yau, waɗansu sun bibiyi abin da ya rubuta cikin wannan littafi, ya so da dama sun yi muwafaka da shi, a wani wurin sun ce shi ma ya yi sakaci. Akwai ababen da suke da ɗan zaifanci ya tafi da su, shi kuma hujjarsa yana ganin cewa abubuwan da suka shafi labari zalla ba hukunci ba, ba a sanantawa da yawa wajen bin kwakwabce abu ya zama ingantacce 100%. In abu ƙaryarsa ta bayyana sai a rufe, in abu da ɗan dama-dama haka a ciki sannan bai tukaru da wani asali min usulin shari'i ba, ba wani tafsiri ne ya zo da shi ba, to sai a ɗan shafa sai a wuce haka da sauransu. To waɗansu marubutan ba su yarda da wannan ka'idar ba, suka ce duk da tarihi labari ne, amma idan an baka labari mai ke faruwa za ka kudurce abin da aka baka a zuci ya zama mai aƙida. To duk ko abin da za a baka ya zama aƙida ya kamata ya zama mai tatacce bi'atan tarbiya, babu yanda za a yi abin da zai ce. To da haka dai wannan littafi zai taimaka ƙwarai da gaske, kuma na faɗa saboda ɗaliban ilimi su ma in sun ji suka mallake shi kaga zai taimaka matuƙa ƙwarai da gaske. Daga nan gurin kuma akwai wani littafi shi ma bibi ne manya-manya, wato Asiratun Nabawiyya min Khilal Fathul Bari, shi kuma academic dissertation ne wani ɗalibi ya yi a jami'ar musulunci ta Madina. To ya yi kyau ƙwarai, har jami'a ta ɗauki nauyin buga shi, aka raba shi sadaka ga ɗaliban ilimi a duniyar musulunci daban-daban, wanda mu ma hannun gurin ne da Mallam Abdulhamid namu da ban yi zo gare mu. To wannan littafi yana da kima, shi tarihin annabi bi ya harhaɗa kansu, wanda ruwayoyi da suka zo a wawware daban-daban a cikin littafin Fathul Bari na Imam Ibn Hajar al-Asqalani, wanda juz'i 13 ne manya-manya, kowanne ya wannan ya biya karanta ya sake karantawa ya tato ruwayoyi da suke da alaƙa da tarihin annabi a ciki, ya waro sai da karanta littafin ya kuma karantawa ya mujalladi 13 ya taro, sannan kuma kowanne ya zo ya masa dirasa ɗinsa, kuma ya koma inda Ibn Hajar ya ce ya ciro sai ya koma wurin ya ga haka ne ko ba haka bane ba, abin ya inganta ko bai inganta ba, shi ma kuma ya zo ya rubuta nashi. To kaga wannan shi ma zai taimaka mana a wannan darasi idan muka mai da shi reference, abinda ni ne zan lalle ko a ciki kafin in zo nan gurin. To daga nan gurin wannan baya hanawa ko mu nemi taimako da waɗansu da suka kai musa'ida, amma waɗanda aka rubuta da ɗin ko waɗanda aka rubuta yanzu, amma waɗannan su ne unga kasancewar sun tattace, amma wannan baya hana mu koma zuwa ga littafin Azadul Ma'ad bi hadith sanan Ibn Ibn al-Qayyim, musamman tunda hadiyin nabi yayi ta kawo a cikin wuri kaza, hadihu fi kaza wa hadihu fi kaza hadihu fi kaza, wannan zai taimaka ƙwarai da gaske. Sannan kuma za mu koma littattafai na tafsiri, wannan kan hadith wala haraj da yawa, akwai ayoyin alqur'ani da suke da alaka da sirar annabi ko sifarsa, dama idan zo sira ai bayanin sa ne da sifarsa ta halitta da sifarsa ta dabi'a, wanda ayoyin alqur'ani su ba da bayani. To kaga wannan kutubu tafsiri su ne maradi, da kuma kutubul hadith su ma duk za su zanto maradi, na ku tsadan tan dan su ne umda kai tsaye sa da alaka da sira, amma kila ko da wani lokaci kafin mu ta da duk kowane darasi da zamu yi guda daya, kila mu buƙaci komawa zuwa ga waɗansu littattafai wanda kila adadin ya kai 10 ko 15 ko 20 ko sama da haka da kaɗan ko ƙasa da haka, don dai ya kasance mun taso abin da muke ganin shi ne iyakacin ƙoƙarin mutum bai sakaci ba ya faɗa wa al'ummar annabi, don su kudurce mu, kudurce mu yi aiki da shi, mu samu abin da zai haskaka mana tafiya musamman a cikin irin yanayin da muke cikin. saboda haka wannan zai taimaka mana kwarai da gaske. To abu na gaba da zan faɗa shine wato ainihin kasancewar littafin babu shi a hannu da yawa, amma na san kila yanzu haka masu littafi za su je su farauci su buga, za ka koda yanzu dai ba a same shi a hannu da yawa ba, kila zai yi a tunan gaba kaɗan, don masu littafi da sun ji an sa littafi na tabbatar za su yi a guje su abin nan da sauransu. A nan wurin nake ganin na manta ne ban yi maganar danwa malam abokoki ba, kila da tiri ya abin nan da ko da yake yanke shawarar za a yi littafin ne ta zo a kurarren lokaci dab da lokacin fara ji, don an yi ta kaiwa goro a kai mari kan cewa wani littafi ya kamata wato ainihin a sa. Yanzu kai tsaye ne daga cikin littafin don mu karanta waɗansu fakara a cikinsa, ko da ba masu yawa ba, kasancewar yau darasin farko ne. Kafin mu shiga cikinsa, shi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab da yi iktisarin littafin ya yi muqaddima doguwa a cikinsa, wanda kila darasin yau tabbas darasin yau ba zai isa ba sai a karanta ta. Idan muka yi darasin yau da na mako mai zuwa mai yiwuwa mu kai zuwa karshen ta. Muhimmancin wannan muqaddimar yana da yawa, dan ya nuna mana muhimmancin karatun tarihi din kansa, sannan kuma da babban abin da ake so a dauka, sannan kuma da waɗansu bangarori da aqida, tunda shi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab karantar wata inda take da dadi shi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kusan salau ɗaya ne, ko alwala za su karantar da sai sun shigar da aqida ba ja da baya kan mutum aqida. Alwala taimama shiga ban daki fitowa sai sun karantar da ka wani bangare na tauhidi, da ku kuma mamaki idan kun ji muqaddimar sa ta kunshi wani bangare na tauhidi. Malaki bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن رحمك الله أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاءته سبب لدخول النار. يتعلم كثني كبكرته أن أفرض ما فرض الله عليك mafi zama farillan abinda Allah ya farlanta maka ma'rifatu dinik, sanin addininka. Babu wani abu na wajibi mafi girma a kanka sama da sanin addininka. Alladhi ma'rifatuhu wal amalu bihi sababun lidukhulil janna, wanda saninsa da yin aiki da shi shine sababin ka shiga aljanna. Wal jahlu bihi wa ida'atuhu sababun lidukhulin nar, jahiltar addinin da tozaltar da shi da wulakantar da shi shine sababin ka na shiga wuta. Allah tsare mu. Wa min awdahi ma yakunu li zawil fahmi qisasul awwalin wal akhirin qisasu man ataa Allah wa ma fa'ala bihim wa qisasu man ataahu wa ma fa'ala bihim faman lam yafham dhalik wa lam yantafi bihi fala hilata fihi kama qala ta'ala wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha فنقبوا في البلاد هل من محيط ما ليتي ومن أوضه ما يكون لذوي الفهم يعني كم مبني كتو وافيلي نأبن ديك تبتا جماعة بوتا فهمتا أبن دي كتو مسدى الدين فيلي سنشي قصص الأولين تاريخ النفرقو متى ندسوه كباتيمو والآخرين دا تاريخ النكرشي سنميزي فاروق كرشن الأمة قصص من أطاع الله وما فعل بهم قصصهم وطن دسكي وحلا لا إذن ساك مقود ألا يأي وترقلس وقصص من أطاع وما فعل بهم قصصهم وطن دسكي صابا مع الله تعالى يكون إذن أبن دا ألا يمس وانا أبا بيسنا دا جتشين أبا بند ذات ساك فهنسي أديني كقوم فهنسي رأيوا سوما سنا تاريخي سكتين فوانا متوم yana rayuwa ne da zamani daya, shine zamanin da yake. Amma makarantun tarihi wanda yake yawan nutsawa da leke-leke cikin tarihi, to yana rayuwa ne da zamunna masu yawan gaske. A wani lokaci zamunnan da suka wuce, kamar labarin Adawa, Samudawa, kamar labarin Annabi Musa, Annabi Shu'aib, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, tabi'ai, tabi'ut tabi'in, daula da aka kafa ta musulunci a farkonta har zuwa khilafa, khilafa bayan ta kare daular Amawiyya, daular Amawiyya ta kare daular Abbasiyya, ba bayan daular Abbasiyya ta rushe, me ya biyo bayan daular Musulunci, sannan kuma a zo daula wadda wato ainihin Salahuddin Ayyubi ya kafa da sauran al'amurra. Sai ga kana raye a yanzu cikin karni na 15 na bayan hijira, karni na 21 na miladiyya, amma kana raye da mutanen da suke girme ka da shekara 1000. Ka san me suka yi a wuri kaza, ka san yanayin rayuwarsu, ka san yanayin kasarsu, ka san tattalin arzikinsu, ka san ƙarfin sojansu, ka san makamashinsu, ka san mutanen kirkin cikinsu, ka san mutanen banzan cikinsu. Mutanen kirkin sai tarihin su ya haskaka maka gaba wajen yadda zaka fuskantar da alƙiblarka. Mutanen banzan dan ka kauce wa irin abin da suka yi, dan kada sakamakon da ya same su kai ma ya shafe ka. Wannan shine muhimmancin tarihi ko muhimmancin sira idan mutum yana karanta ta. Dan haka lalle sanin wannan yana da matukar muhimmanci. Malaki fa mallam ya fahimci zalik, wanda duk bai fahimci haka ba, walam yantafi bihi, bai fa'idantu da shi ba, fala hilata fihi, baya da wata dabara, baya da wata tacewa a rayuwa, ba zai taba zama gwani kwararre a cikin rayuwa ba sai mutumin da ya karanta tarihi. Ai, ko yanzu mutumin da ya san tarihin jumhuriya ta farko ta siyasa da wanda aka yi jumhuriya ta biyu da shi, yanzu yanzu ake yin ta uku da shi, kwarewar ta fuskar siyasa ba ta ɗaya da wanda sai a yanzu a jumhuriya ta uku ne ta shiga siyasa, ko ba haka ba? Dan wancan ya karanta wani abin da ya wuce baya, ya ga kurakurai da waɗansu suka yi, ya za a yi kauce masa. Amma dukkan wanda bai ga irin wannan ba, a yanzu sai karkon balansa ya yi yawa, kuma kuskurensa ya yi yawa. Ina fatan kun fahimta da kyau. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batatan fanaqabu fil bilad hal min mahis. Allah ce, wa kam ahlakna qablahum, nawa-nawa ne muka hallakar qablahum, kafin kafiran yanzu, min karnin, nawa-nawa ne muka hallakar na tsareku, na zamunna, na al'ummomi daban-daban, hum ashaddu minhum batashan, su ne mafiya tsananin ƙarfi, su na daɗin sama da na yanzu. Sai Allah ce, fanaqabu fil bilad, fanaqabu, ku je ku bididdigi fil bilad, a cikin labarin garuruka dauloli da suka wuce, ku duba ku gani hal min mahis, shin akwai wata mafaka da za ku bi ku ɓoyewa Allah idan ya yi nufin kama ku da azaba? Haka waɗansu malamai suka fassara aya, waɗansu suka ce fanaqabu fi'li madi ne na su waɗancan mutane da suka wuce, waɗanda Ubangiji ke ba da labarin ƙarfinsu ya fi na yanzu, siyasarsu ta fi na yanzu, ci gabansu da wayewar kansu ya fi na yanzu, amma tare da haka suka kafirce mu Allah, Ubangiji ya hallakar da su. Lokacin da azaba ta zo musu fanaqabu, sai suka rinka yin bincike cikin ƙasa, suna ƙoƙarin guje ma azabar, suna tambayar junansu cewa hal min mahis, shin akwai wata mafaka, shin akwai wani wuri da za mu rakube kar azabar Allah ta same mu? Ba su samu wannan ba sai da azabar Allah ta damma su, duk da ƙarfinsu, duk da cigabansu, duk da irin ƙarfin mulkinsu. Idan ya zanto wannan shi ne abin da yake faruwa, babu wata habara, babu wata daula da ta gagari Allah bayan ta yi wa Allah maɗaukakin sarki taurin kai har sai da Allah ya ga bayanta, to yaya za a yi wani yanzu ne yanzu ya gagari Allah? Ba zai taɓa yiwuwa ba. Idan ya zanto babu wani ƙarfi na ƙere-ƙere, babu wata ƙasa mai makaman ƙararrangin da ta fi ƙarfin Allah a da, a yanzu yaya za a yi tarihi ya durƙusa ya haifi wata ƙasa wadda za a ce ta zama gagarau ga Allah? Ba zai taɓa yiwuwa ba. فنكبوا في البلاد هل من مهيز؟ وقال بعض السلف القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر يرودها. ودن سنة تكيما مقابات أثناء دون ذن سيدة سكي يومي متاع بايكنش القصص جنود الله، كسوشي رندنودين نالا كسوشي دلاباري تاريها تاريهاي نظامنا تسوشي باينا دولولي كموتر رندنا سيدة الله. Me suke nufi da wannan zance? Yace ya'ni annal mu'anida, abun nufi dukkan wani mai taurin kai, mai kunnan jiki, la yaqdiru yarudduha, bai ta bai ce wannan abin bai faru ba. To tunda ko abin ya faru, ashe ba zai zo ma wahala a wurin Allah ba sake maimaita shi? Shi abu in bai taɓa yiwuwa ba ne sai a ce ba zai yiwu ba, amma in ya taɓa yiwuwa ba, maimaituwarsa abu ne wanda yake mai sauki. Fa awwalu zalika ma qaddara Allahu subhanahu an adama wa iblis ila an uhbita adama wa zawjuhu ila al-ard fa fiha min idahi al-mushkilati ma huwa wadihun liman ta'ammalahu mana yake cewa farko daga cikin kissoshi da Al-Qur'ani ya bamu shi ne kissar annabi Adam alayhi salam, hadithan farko, wa Iblis, tare da Iblis, ila an umbita Adam, idan abinda ya gudana tsakanin tun lokacin da aka halicci annabi Adam, aka umarci mala'ika, mala'iku su yi masa sujada haɗe da Iblis. Mala'iku gaba ɗaya suka faɗi suka yi masa sujada, Iblis kuma yake don saboda taurin kai. Abu ya gudana irin wanda ya gudana na zaunar da annabi Adam cikin aljanna shi da matarsa, tare da cewa an halatta musu su duk abin da za su gidan aljannan yan banda itaciya guda ɗaya. Wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin, karfi Iblis zai zo ya ruɗe su har suka ci. Yana cewa hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, ya ruɗe shi da daɗin baki. Wa qasamahuma inni lakuma lamin an-nasihin, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarata illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma lamin an-nasihin fadallahuma bighurur. Irin waɗannan al'amuran da suka faru na duk tarihi ne, wanda yake akwai izina da darasi mai yawa har yi zuwa lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam, bayan ya ci bishiyar shi da matarsa sun nemi a yafe musu, an yafe musu, Allah ya saukar da shi a ƙasa, sannan ya sake faɗakar da shi game da sirrin Iblis. Ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika, dama sun ya faɗakar da shi tun kafin ya saukar da shi, bayan ya fito da shi kuma ya sake sanatar da shi. Saboda haka waɗannan kissa ce ila an uhbita adamu wa zawjuhu ila al-awhar wa zawjuhu ila al-ard, har zuwa lokacin da aka sauko da annabi Adam da matarsa zuwa sararin duniya. Fa fiha min izahil mushkilati ma huwa wadih liman ta'ammala, a cikin wannan kissa akwai al'amura na warware matsaloli masu yawa da tambayoyi waɗanda an so shin suna nan masu yawa, ma huwa wadih, irin abin da yake bayyana a sararin liman ta'ammala ga dukkan wanda ya sanya idan lura da kulawa. Wa akhir al-qissati qawluhu ta'ala, karshen kissar bayan duk an faɗa abin da ya faru, sai Allah ya ce kullu habithu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa fil ayati al-ukhra faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ifatan danka ila qawlihi wa la'azabu al-akhirati ashaddu wa abqa. Karshen kissar sai Allah ya kawo natija, yake da annabi Adam da matarsa kullu habitu min hadhiha, muka ce ku sauka gaba ɗaya daga cikin aljanna zuwa ga ƙasa gaba ɗaya. Bayan kun sauka fa imma ya'tiyannakum minni hudan, idan har wata shiriya ta zo muku daga gare ni, to faman tabi'a hudaya, dukkan wanda ya bi shiriya ta, inji Allah, fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun, babu jin tsoro tare da shi, wala hum yahzanun, ko ba za su yi bakin ciki ba su masu bin shiriya ta. Walladheena kafaru, waɗanda ku duk suka kafirce mu Allah, wa kadzabu bi ayatina, suka karyata ayoyin mu, inji Allah, ulaika ashabun nar, irin waɗannan su ne mabuta wuta, Allah tsare mu, hum fiha khalidun, suna masu dawama a cikin ta. Wannan a cikin suratul baqara kenan. Wa fil ayati ukhra, a wata aya ta daban cikin suratul faha, sai Allah ce faman ittaba'a hudaya, dukkan wanda ya bi shiriya ta, fala yadhillu, ba zai taba halaka ba, wala yashqa, ba zai talauta ba a lahira, domin a shakawa shine talautin lahira, talautin lahira kuma shine tabewa da rashin dacewa da gidan aljanna. Wa man a'rada 'an dhikri, amma duk wanda ya kawar da kai ga barin dhikri na, an bato na, fa inna lahu ma'ishatan danka, to lalle yana da rayuwa wadda ke cike da kunci. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, sannan kuma za mu tashi shi ranar tashin kiyama yana makawa. Qala, shi da kace sai ka jace, rabbi, ya ubangiji, lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, dan me ka tashi ni makawa bayan ko a da gidan duniya na kasance ina gani. Qala, sai ubangiji ce da shi, kazalika atatka ayatuna fa nasitaha, kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka sai ka manta da su, ka kyale su, baka yi aiki da su ba. Wa kazalika al-yawma tunsa, kamar haka ne kai ma yau za a rabu da kai cikin azabar Allah, a kyale ka, a manta da kai. Wa kazalika najzi man asrafa, sai Allah ce kamar haka ne ko muke yin sakamako ga dukkan wanda ya ƙetare iyaka. Wa lam yu'min bi ayati rabbi, bai yi imani da ayoyin ubangiji ba. Wa la'azabul akhirah, lalle azabul lahira, ashaddu wa abqa, ita ce mafi tsanani kuma ita ce mafi wanzuwa. Abin nufi, lokacin da ubangiji da Allah ya saukar da annabi Adam alayhi salam, sai ya faɗakar da shi cewa bayan ya saukar da shi, shiriya na tafi za ta zo masa. Idan shiriya ta zo, ba shi ba cikin ƴaƴansa ma za su zo bayansa, dukkan wanda ya riko da siriyan nan sakamakonsa shine fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Amma dukkan wanda ya kafirce ma wannan azab, wannan siriya din da za ta zo daga wajen Allah, sakamakonsa shine ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kamar da suratul baqara ta faɗa. Ita kuma suratul taha sai ta ce wanda ya misriyan nan sakamakonsa shine la yadhillu wa la yashqa, ba zai fata ba sannan ba zai tozalta ba, ba zai zama wato matalauci a lahira ba. Amma dukkan wanda ya kafirce mata fa azaba biyu, azabar duniya da kuma azabar lahira. Fa inna lahu ma'ihatan danka, wannan a gidan duniya kenan. Wa nahsuru yawmal qiyamati a'ma, wannan a lahira kenan. Wa azabul akhirati ashaddu wa abqa, dukkansa wannan a lahira kenan. Wato kaga kissar da yake. Amma ita suratul taha sai dai karin bayani game da azabar, dan ita suratul baqara ta nuna kawai azabar lahira za a yi, wato kamar azabar duniya ba za a yi ba. Amma suratul taha sai ta kara bayanin banda azabar lahira daga duniya ma akwai somun tabi ga dukkan wanda ya kafirce wasiliyar Allah ta'ala. To wannan sai ya zanto ya bada hasken a ce tun fil azal ubangiji ta'ala bai sakan wa dan adam akalar gudanar da kansa, domin inda akwai wanda za a sakan wa akalar gudanar da kansa to shi ne annabi cikin annabawa, musamman kuma abul bashar ubayyan adam gaba ɗaya shi ne wa annabi adam farkon halitta, wanda dama tun da aka halitte shi sai aka sa shi a aljanna ya dandana ya ji menene dinta. Tare da haka da aka sauko da shi ba ce je ka shiga cikin kanka ba, da Allah ya ce kulna habitu minha jami'a, ku sauka gaba ɗaya zuwa ina, zuwa kasa. Amma sai ce fa in ma yatiyannakum minni hudan, a can gurin kuma faman ittaba hudaya wala yadhillu wala yashqa, kaga wato an fahimma ya tinnakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Dole sai aka ce shiriya za ta zo daga wurina in ji Allah, a ce kenan dan adam ba saka masa akala ne gudanar da kansa ba, dole sai da Allah ya tsara masa. To dukkan wanda ya san wannan tarihi to kuma sai ga annabi adam ma kenan, a ce dukkan sauran annabawa kuma duk wanda zai zo haka Allah zai ci gaba da saukar da shiriya a kansa, shi ma har ya zuwa shiriya ta karshe da aka saukar wa shugaban zakata, shugaban annabawa gaba ɗaya shi ne farin zakata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadahu alladhi wa'adana bihi, shiriyar da Allah ya mana alkawari da ita kuwa da yake zai turo da shiriya, huwa irsaluhu rusula, shi ne turo da manzanni. Wa qad waffa bima wa'ada subhanahu, ubangiji kuwa ya riga ya cika wannan abin da ya alkawali ya turo da manzanni. Fa arsala rusula mubashirina wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala llahi hujjatun ba'da ar-rusul, sai ya turo da manzanni suna masu bishara da gidan aljanna da gargadi da gidan wuta, dan kar ya kasance mutane suna da wata hujja da za su gabatar gaban Allah gobe kiyama. Fa awwaluhum nuhun wa akhiruhum nabiyyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farkon manzanni shine annabi nuhu, na ƙarshen su kuma shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده, يتي يا كيدان قوا مسلمي باو الله كقديت منا وجن كوكرين سنن wannan igiya wanda ita ce igiya ta kulli tsakanin Allah da bayinsa, alladhi man istamsaka bihi salima, igiyar da duk wanda ya riko da ita ya kubuta. Wa man dayya'ahu wa ataba, dukkan wanda ya tozaltar da ita ya wulakantar da ita kuma ya riga ya halaka kenan. Wannan igiya kuma ita ce turo da manzanni da sakonnin da suka zo da shi. Baharin ala ma'arifati ma jara li abika adam, ka kwadaitu ya kai dan uwa wajen sanin me ya gudana tsakanin mahaifi babanka annabi adam wa aduwaka iblis da shi da abokin adawar ka shine iblis. Wa ma jara li nuhin wa qaumi wa hudin wa qaumi wa salihin wa qaumi wa ibrahima wa qaumi wa lutin wa qaumihi wa musa wa qaumi وعيسى وقومه ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم وقومه. هيكو كلام سنن كما ميه قدانا تكانا النبو نوه دمتا ننسى النبو هود دمتا ننسى النبو صالح والنبي إبراهيم النبو نور النبو موسى النبو عيسى ديشو كبنسى النبو محمد صلى الله عليه وسلم كسم ميه قدانا تكانا مدنى النبو دمتا ننسى باب يد ذائي كسن هكا في إنكا دابودك رسول تاريخ. وأعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه, yi kokarin gane abinda ma'abuta ilimi suka bada labari, suka ruwaito, suka rubuta cikin littafansu na labaran annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanensa. Wa ma jara lahu ma'ahum fi makka, irin abinda ya gudana tsakanin annabi da mutane a makka. Wa ma jara lahu fil madina, da irin abinda ya gudana tsakanin annabi da mutane a madina. taska ce mai alkhairai a cikin masu tarin yawa ga dukkan wanda ya karanta ta. Wa'arif ma kassal ulama'u an ashabihi wa ahwalihim wa amalihim. Kai kokarin sanin abinda marubuta suka ba da labari malamai dangane da sahabban annabi ɗaiɗaikun su tare da halayen kowa daga cikinsu, wanda ya shahara da jarumta kamar Khalid ibn al-Walid, har da kamar Abu Hurairah da Abdullah ibn Umar, yawan kyauta kamar Usman ibn Affan, haƙuri irin na Abu Bakar, jarumta irin na Umar da Aliyu, kowa haddan Al-Qur'ani da kula da shi irin na Zaid ibn Thabit da Ubay ibn Ka'b da Abdullah ibn Mas'ud. Ka san abin da kowa ya shahara da shi, dan kowane ɗaya daga cikinsu hoto ne mai zaman kansa wanda ya kamata ka yi foto kofai da ka yi foto sa ka makala a jikinka. Wanda ya damu da Al-Qur'ani ka koyi damuwarsa da Qur'ani. Wanda yake jarumi irin su Aliyu da Umar, wanda ba jin tsoro wajen faɗin gaskiya, ka ɗauki hoton rayuwarsu wajen wannan. Wanda yake da haƙuri irin Abu Bakar ka ɗauka, wanda yake da kyauta irin ta Usman ka ɗauka, wanda yake da kaza kowanne ka yi ƙoƙarin ɗauka, ka san halayensu da ayyukansu. La'allaka an ta'rifa al-islam wal kufr. Wannan shine zai saka gane musulunci da kafirci, bambancin da ke tsakaninsu. Fa innal islam al-yawma garib, domin yau musulunci yana fama da bakunci. Wa aktharu an-nas la yumayyizu bainahu wa bainal kufr, da yawa daga cikin mutane ba su gane tsakanin musulunci da kafirci. Wa zalika huwa al-halak alladhi la yurja ma'ahu falah, wannan rike gane bambanci tsakanin musulunci da kafirci, tsakanin tauhidi da shirka, tsakanin bid'a da sunna, tsakanin halal da haram, tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin da ba na Allah ba. Rashin gane wannan yace shine hakikanin halaka, wanda ba a fatan cin nasara ga wanda yake cikin sa. Allah ya tsare mu. Wa ma qissatu Adam wa Iblis fa la ziyadata ala ma zakara Allah fi kitab, dangane da kissar annabi Adam da Iblis babu dadi dangane da abinda Al-Qur'ani ya riga ya bada haske a kai. Walakin kissatu zurriyatihi, amma kissar zurriyar shi annabi Adam, to wannan ita ce kake bukatar kari akan abinda Al-Qur'ani ya kawo na hadisi da wani abu. Fa awwalu zalika, ɗaya daga cikin wannan abu ko na farko da ya kamata ka sani dangane da kissar ƴan Adam gaba ɗayansu, na farkonsu da na ƙarshensu, menene asali na ɗan Adam gaba ɗaya. Ga dukkan wanda ke karanta musulunci, daga kasan annabi Adam gadon bayansa amsalan zar sun suna gwargwadon kowannensu kaman kwayan zarra. Wato zarra ka iya cewa wani sinadari ne wanda yake shine mafi kankantar abu a duniya, abinda ba wanda ya fi shi kankanta a duniya. Wadansu suna kokarin su fassara shi da jaririyar tururuwa, amma jaririyar tururuwa za mu ga tana da girma in an kwatanta ta da wani abu. Wadansu su ce kwayar komayya, haka kuma kwayar komayya tana da girma idan an kwatanta ta da wani abu. Wadansu suna fassara zar wato a shine kamar me, wato yayin da ka shiga daki mai duhu, idan ka bude window haske na shigowa, za ka rika ganin waɗansu ƴan kwayoyi ƙanana na kula, ƙanana, to kowace ɗaya daga cikinsu ita ce mai zar. Domin da za ka yi haka da hannu, kana da tabbas in ka kamo dubbai na wannan abin, amma idan ka yi haka za ka iya nuna su a hannu. La tura bil ainil mujarrada, dole kila sai ka sa wata na'ura kafin ta iya nuna maka kowace ɗaya daga cikinsu. To wannan shi ne zarra, idan an ce kwayar zarra, abinda baya iya ganuwa ta hanyar ido na ɗabi'a, har sai an sanya na'ura mai leƙo kwakwaf kafin a gano abin. To kila ko ma akwai abin da ya fi wannan ƙanƙanta kuma, in ma akwai, to dai abin da yake shi ne ya fi komai ƙanƙanta shi ne zarra. Ubangiji ta'ala ya fito da dukkan duniya gaba ɗaya, halittun nan fa wanda suke tun kafin mu da waɗanda za a yi mu nan gaba har ƙarshen duniya, Allah ya fito da mu ka tsokan ɗinmu duk muna gadon bayan annabi Adam. Amsalat zarri wa akhadha alaihim al-uqud, Allah ya riƙe alƙawari tsakanin mu da shi. Allah ya yushriku bihi shay'an, cewa kar ku yadda kun shirka da ni. Kama qala ta'ala, kamar yadda aya ta ce, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah ce ka tada wa al'ummarka, idza akhadha rabbuka min bani adama, lokacin da Allah madaukakin sarki ya rike alƙawarin bani adam min zuhurihim, daga tsatsansu ya rike zurriyatuhum zurriyatu, وأشهدهم على أنفسهم يشهدر بسوء أكن كاونا سوى وزميوا كنكو شهيدا دنقل دا القول نادكو كان سوى نيني أبنجدنكو ألست بربكم شمبا نيني أبنجدنكو با إذا أنت رب قالبي ينا فتعتوا أكن وندي هلتا تو أما أدن كلمة رب با وندي هلتا كديش كنسي با a bayan yayi halitta kuma shine yake cancanta a yi masa bauta wato rabb bi ma'ana ma'budukum ba ne ne abin bautar ku ba da yake cancanta ku bauta min saboda kalmar rabb ko da al'arabci tana zuwa da ma'anan al-ilah tana zuwa da ma'anan al-ma'budu bi haq abin bauta da gaskiya kamar yadda wani balarabin kawai yana bautar gumaka ya zama ya gunki mai kyau ya kira shi sai ya ajiye shi a rufar sa ya zagaye shi da kayan abinci da menene sai kuma ya fita da ya fita sai karnuka suka zo suka shigo suka cinye da abincin da ya ajiye kuma suka ture gunkin wajen fada da juna da ya fada kuma suka yi masa fitsari a kasuka da ya dawo ya zo ya gani ya haka ya katake ya ce a rabbun ya bolo tsulubani birasihi laqad dhalla man balat alayhi sa'alim ya ce zo na abin bauta ne duk lafiya zo ya masa fitsari a ka ya ce kai dukkan wanda kaskancin sai kai dila ya mata fitsari aka kuma bai ce komai ba lalle ya kaskanta kun ba ni ba kai ya barranta gaban sa mahallin zahir cikin baitun waqir yace arabun yani ama abudun yabulu tsulubanu bi ra'sihi laqad dhalla man balat alayhi sa'alif to kaza Allah ya alattu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku abin bautar ku ba qalu suka ce bala eh domin bala suna nufin ba kai ne abin bautar mu ba a kai din ne domin bala nafi ne a larabci wa nafi isbatu shahiduna lalle mun shaida malati wa ra'atihim al-anbiya mithla surus ubangiji ta'ala ya nuna wa sauran zurriyan nan annabawa ga sunan kamar waɗansu irin fitilo wa ra'atihim rajulan min anwarihim ya nuna musu wani mutum wanda yake su duka haske fasa'alahu anhu ya tambaye shi game da shi fa'alamahu annahu daud wato yace wannan annabi daud kenan wato shi annabi adam din kenan yaga annabawa a cikin zurriyarsa kamar wato ga sunan gurin kamar fitilu sannan a cikin sai yaga wani mutum wanda yafi kowa haske ciki sai ya tambaye Allah yace wane ne wannan fa'alamahu annahu daud Allah ya tarar da shi cewa shine annabi daud alaihi salam fa qala shi annabi adam yace kam umruhu shekaru nawa aka bashi a duniya قال في الله جل في 60 سنه ام باي في كذا 60 زي الدنيا قال يا نبي ادم يتي وحفظ له من عمري 40 سنه نا باشي كيوتر شيكرو 40 cikin shekaruna kara masa 60 na sai masa kana وكان عمر ادم 1000 سنه شيكو النبي ادم lokacin shekarar da aka kaddara masa zai a duniya bayan an saukar da shi shine shekara 1000 yanzu ya kyauta da 40 sun zama saura 100 kenan ورأى فيهم الأعمى والأبرص والأبرص النبى آدم يدعى تكون أن يأنا تزرية ساء الله يانونا مسا تكنس أقوي مكاه تكنس أقوي ميتوتر البرص تكنس أقوي المبتلى المبتلى وانده أكا جربة دوت تتادة بان دقى تكنس أن تسوتك النبى أمبتا با قال يتي يا رب يا أبن جدي لما لا سويت بينهم دم بكدير الزقان سبتس زمائر ذا يا يدعي ودنس مكاهو بي مكافي waɗansu gularu waɗansu kaza waɗansu kaza ƙara sai ubangiji ce inni uhibbu an iskar so nake a gode mun dai mai ido bi idan ya gama kafu yi wa Allah godiya alhamdulillahi allazi an'amani bi ni'matil basar yabo ya tabbata ga Allah da ya ni'imta ni da ni'imar gani ko da ban da kokobo inda ban da ido fa idan mai kafa ya gurgu kuma ya gode wa Allah bisa ga ni'imar kafa in mai lafiyayyun gabbai da yatsu ya ga kuturu ya gode wa Allah bisa ga ni'imar yatsu in talaka in mai kudi kai yaga talaka ya gode wa Allah da nemi tashi dukiya haka ake so ubangiji yace ai ina so a gode min ne ina so a gode min balamma maza min umri adam 1000 sana yayin da shekaru 1000 din nan suka zo na annabi adam alaihi salam illa 40 saura 40 ne kawai su tuka atahu malakul maut sai malaikan mutuwa yayin فقال يتي إنه بقي من عمري 40 سنة أنه بعد ذلك يتي بيثا ذاك الرسول راتي كلا 40 للسافي يزد دريسة لبستيني يأذاك الزباين لسورا فقال زي ملايكا مجوعة إنك وحفظها لبنك داود كامنتا shekara 40 din aka bayan da shi kyauta ga danka Annabi Dawud da zai zo bayan ka. Manzon Allah ya ce fannuti ya Adam, sai aka mantar da Annabi Adam, gaji ya kyauta ya manta fannuti ya zurriyyat, da haka al'umma sama sai muka zamanto ma masu mantuwa bayan ka. Wajahada Adam, gaji Annabi Adam yayi musu da mala'ikan mutuwa, fa jahada zurriyyat zurriyyat, kuma shi yasa muke ta musu yi a faɗinka za ka yi musu. Wannan gado ne tun daga kan Annabi Adam alaihi salam. Wannan bisa ga waɗanda suka karanta nusiya bil bina'il majhul, waɗanda suka ce fanasiya Adam, sai Annabi Adam ya manta fanasiya zurriyyat zurriyyat, sama kuma suka zanto masu mantuwa bayan sa. Wannan abu da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo siga ne na hadisi, amma sai ya kawo shi da ma'ana, don haka bai ce Annabi ya ce ba, amma asalin sa hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi cikin sunan. Haka Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi cikin al-Mustadrik din sa, kuma Imam al-Hakim ya inganta shi, haka Imam Zahabi, kuma mawallafa na yanzu sun inganta shi, saboda akwai hadisi da dama da suke masa saida, waɗansu su cikin Bukhari, akwai ingantaccen hadisi cikin Bukhari da manzon Allah ke cewa Allah zai cewa mafi kaskancin azaba cikin wuta a ranar tashin kiyama, shin da zan mallaka maka dukkan dukiyar duniya in ce ta zama taka, amma ka bayar da ita in fance ka daga wuta, shin za ka iya bayarwa? Dan adam zai ce a guje, wallahi zan bayar dukkan dukiyar nan fa. Sai Allah ya ce to ai na neme ka da hakan tun kana tsatsan gadon bayanka Annabi Adam, na roƙe ka kai abin da bai kai wannan mahala ba, shi ne kar kai shirka, shi na nema daga wajenka, amma sai suna gadon bayan Annabi Adam. Akwai asar daga cikin wasu tabi'ai wanda suke cewa dan an riga an yi ittifaki, wannan ke nuna kenan a dan adam din nan da aka gina shi daga tsari guda biyu, an gane ko dan adam mu mutane ne yanzu da aka gina mu daga bangare guda biyu, bangaren rai da bangaren gangan jiki. Me aka fara halitta tattare da mu? Rai ne aka fara halitta ko gangan jiki? To kaga rai. Dan lokacin da Allah ya ce alastu bi rabbikum, shin ba ni ne ubangijinku ba, lokacin mun kai matsayin gangan jiki ko muna matsayin ruhi ne? Muna matsayin ruhi. Dan in mun kai matsayin gangan jiki, yogo guda ɗaya ma gudan bayan Annabi Adam ai zai ji, amma duka duniyar ce fa gaba ɗaya, dan adadin da aka taɓa yi da wanda za a yi nan gaba ne fa suke a gadon bayan Annabi Adam. Ubangiji ya fito da su ya ce da su ba ni ne ubangijinku ba, ya shaidar da su akan kawunansu. Mu sannan gaba ɗayanmu ne musulman da ke cikin masallacin nan da wanda suke Makka da Madina da sauran wurare, da kafiran da ke duniyar yanzu, da Yahudawan yanzu, da Nasaran yanzu, duk gaba ɗaya Allah ya tara mu fa a wannan matsayin, muna matsayin ƙwayar zarra. Yace alastu bi rabbikum, muka ce bala shahiduna, kai da ubangijinmu mun yarda za mu bauta maka kai, amma da muka zo duniya yanzu muka san gani. To a wannan lokacin muna matsayin ruhi ne ko gangan jiki? Ruhi ne. Ruhi ne, domin idan mun kai matsayin gangan jiki da muke ciki yanzu shike nan. Sai dai waɗansu za su iya cewa to ai ita zarra ɗin ma da aka ce amsalar zarra ɗin nan, wato ita kanta zarra ai gangan jiki ce, ko da yake la tura bil aini, amma ai ana iya ganin ta kan hanyar na'ura ko ba haka ba, a ce tana da jiki kenan, ba ruhi bane ba ita kadai. Waɗansu na iya cewa haka, an fahimta ku? To amma abinda su malamai suke ba da amsa da shi cewa ai wannan Allah ba tawaye muna zarra ba, tawaye kaman zarra, an faɗi zarra ne don a dawo hankalinmu shi ne mafi kankantar abin da za mu iya gani, amma a wannan lokacin muna matsayin arwa mai ruhi ne. To don haka game da halittar bil'adama na ban ƙasa kenan, wato ruhi aka fara halitta sannan gangan jiki, an gane ko? Wato kamar ruhin na nan ɗaukar shi za a yi asa kawai bayan an gama ginin gangan jiki. Ba wai halittar da ake busa shi ne ake sa shi ake bayan ruku fihin ruhu, ba ku yaka ruku fihin ruhu ba ne. Ina fatan kun fahimta da kyau. Amma game da Annabi Adam, wannan nassin Qur'ani ya nuna cewa gangan jikin aka yi ce sun masawaitu wa nafaktu fihi min ruhi, na abin nan sannan na busa masa da sauransu. To wannan kuma haka yana ƙara ba mu a ce asalin ɗan adam dai shi ne me? Asalin ɗan adam shi ne ɗan adam. Wannan magana na faɗe ta don mayar da martani ga masu nazariya ta kafirci da suke cewa asalin ɗan adam buri ne, ci gaba ya yi sai ya ɗage ƙafafun su ne hannaye, kuma yau da gobe ya kone gashin sa jelo kuma ta tsinke wani shiki mai hudu ba wannan maganar. To abin da yasa Yahudawa suka yi wannan tsayar, wato Allah ya la'ance su cikin Alkur'ani, wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazira, an juye da al'ummar Yahudu guda sun zama birrai, wata al'ummar guda an juye da su sun zama aladu. To sai ya rubuta wannan tarihin, ya kawo wannan nazariya din, wani bincike na ilimi don ya fitar wa Yahudawa aiki na cewa an mayar da su birrai. An gane ko? Wato in yi ce duka asalin ɗan adam biri ne, to kaga kenan ba wanda zaiwa bai hude gwalo. Ya ce a cikin iyaye da kakanninka kai bai hude, ko waɗanda aka mayar da su ne birrai, sai ya ce to ai duka duniyar ma asalinta biri ne. Kaga kafirci kenan nan musulmi. To gashi Qur'ani ya ba mu hasken tarihin bil adama din ma gaba ɗaya ga yadda yake. Ina fatan kun fahimta da kyau. Aha, wannan hadisi kamar yadda na faɗa dai hadisi ne, wato ainihin ingantacce. Jama'a ina ganin kasancewar yau ranar farko ce a nan gurin, ya kamata a buɗata aya domin su mun taɓa ne. A darasi na gaba bi iznihi ta'ala sai mu ɗora a kan nan gurin inda muka tsaya. Ban yi tsammanin ma da zan kawo wannan mintunan ba, to amma kuma da na shiga cikin bayanin sai ya kasance ko agogo ban kalla ba, sai ya zo wannan gaci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tambayoyin da ke hannuna galibi ba su da alaka da sira, don haka ba zan ansa su sai wanda suke da alaka da sira. Na yi alkawali a cikin wannan darasin insha Allah haka zai yi ta yi. Wanda yake da alaka da sira shine wanda yake cewa bayan halittar annaba Adam da matarsa Hawwa, shin Allah ne ba su suna Adam da kuma Hawwa? Kware da gaske. Ga sunan Adam sunan Yunus cikin Al-Qur'ani. Yana da yawa ga cikin gulu. Fa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal janna wa kula min haragadan haythu shi'tuma. Qulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Sunan Hawwa kuma yazo cikin hadisi ingantacce daga Manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wa suka fara haifa a matsayin ƴaƴansu, ina buƙatar ƙarin bayani. Tambayar wa suka fara haifa a matsayin ƴaƴansu yana cikin ilimin da malamai ke cewa ilmun la yanfa wa jahlun la yadur, ilimin da saninsa ba zai amfane ka ba, jahiltarsa kuma ba zai cutar da kai ba. In akwai fa'ida cikin sanin sunayensu, to da Ubangiji ya sanar da mu ta hanyar wahayi ga sunansu. Tunda ko Allah bai faɗa ba ta hanyar wahayi, to sai mutum ya kame bakinsa. Galibi yakan kawo tarihin mutane guda biyu na cikin yayansa wanda Al-Qur'ani ya ambata, Qur'ani bai ba su suna ba. Watlu alaihim naba abnai Adama bil haqqi, Allah ta yi karanta musu labarin ƴaƴa biyun nan na annabi Adam da gaskiya. In qarraba qurbanan, lokacin da suka gabatar da wata sadaka ta neman kusanci da Allah. Fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar, qala la aqtulannak, qala inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka li aqtulak, inni akhafu Allah rabbal alamin, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. كذا أنا قصة ستي قبالية بك أنا أنت إياي كذا 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 yayi kaza yayi kaza. Amma ba inda aka ce sunan ɗayan su Qabil, ɗayan sunan su Habil, wannan dukkan su littafai ne na Isra'iliya. An gane ko? Littafai ne na Isra'iliya. Da haka abinda ya gabata na baya, ka ɗauki ka'ida guda ɗaya, ku ɗauki ka'ida guda ɗaya wanda za ta sa ka samu amfani mai yawa. Duk al'umma da ta wuce baya, musamman bayan da muke nufi da baya, baya mai nisa, bayan da suke kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wata al'umma da suke kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan sa nake nufi. To labarin da yake ko wannan al'umma labari ne na gaibi, ina fatan kun fahimta. Babu yanda za a iya tabbatar da shi sai abinda Qur'ani lokacin da ya zo ya tabbatar da shi, ko manzon Allah ya faɗi cikin hadisi, ko kuma ya kai matuƙa wajen shaharar da ƙaryata shi ba zai yiwu ba. To amma maganar mu dai ta farko cewa sai wanda Qur'ani ya tabbatar da shi ko hadisi manzon Allah ya tabbatar da shi, wannan ita ce ta fi zama tahir. Saboda mai cikin al'ummatan da suka wuce, kamar Adawa, kamar Samudawa, kamar mutanen Annabi Shu'aibu, an gane ku, mutanen Lut alayhi salam, dukkan waɗannan halakar da su aka yi, kifar da su aka yi, Fir'auna kifar da su, bayan labarin su, wanda kaga duk wanda zai zo daga baya ba da labari ba rayuwa yayi da su ba, to a ina ya samu sanadi zuwa gare su, sunan wane kaza, sai abin da Qur'ani ya faɗa. In ba Qur'ani bane babu tabbata cikin labarin, in ba hadisi bane babu tabbata cikin labarin. Ga misali ku gani, Ubangiji ce kazzabat Samud wa Adun bil qari'a fa amma Samud fa uhliku bit taghiya wa amma Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiya sakharaha 'alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al qawm fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية. آداوة سموداوة سن قرية ران انتاشن كياما سموداوة ساك هلك الدسول آوة بداتايا انقالكو آداوة كنا سموداوة كوا ساك آداوة كوا متانا النبغوت كنا آهلك الدسول وتقرين إسكا إسكا صرصر ونقوجي كجي إسكا تنا ونكارادة عاتية من صرمي كالفي wadda Allah ya turo ta tsawon yini 7.8 saba'a layalin saba'a wa 8 ayyam, wato yini 8 da dare guda 7, saba'a layalin wa 8 ayyam husuman masu bin juna, shine a ce kaman ta fara ranar asabar da safe ba ta kare ba sai da wata asabar din da zabe wa da yamma, ta ga zama dare 7 yini nawa 8. Misali dai ba wai ina nufin asabar din ta zo ba, kuma da wanda tafsirin da suke ayyana cewa da raba ta zo wadansu ce kaza ne ta zo, Allah ne ya faɗa ba cikin Qur'ani ko hadisi dai ya ce dare 7 yini 8 fatar alqawm fiha sar'a, sai dukkan mutane a ciki sun fadi matattu, ka annahum a'jaz nakhlin khawiya, kai ka ce sai wace ta dabino kututuran dabino da dai aka tuke shi. An gane ku, sai Allah madaukake sarki ta me fa hal tara lahum min baqiya, shin kun ga ragowar su akwai? To tunda babu ragowar su waye raye da su da zai bamu labarin su kenan? Babu, sai abin da Qur'ani ya turo ya faɗa. Kun ga wannan ayar ta nuna ba wanda zai iya sanin wancan labarin sai ta fuskar ne wahayi. Haka Allah ya faɗa cikin surat Ibrahim, kazzabat qablahum qaumu nuhin wa adin wa samud wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah, yace Adawa da Samudawa sun kafin ne suke sun ƙaryata Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sun yi kaza Ubangiji kuma ya halakar da su. Wallazina min ba'dihim, da waɗanda suke bayan su wanda su ma waɗansu al'umman ne da wanda ba faɗa ba, sai Allah ya ce la ya'lamuhum, ba wanda ya san su illa Allah, sai Allah ya kai. Sai wani zai ce sunan wancan kabilu wa ya sanar da kai? Allah ya ce ko ba wanda ya san su, sai wa? Sai Allah. Kai sai ka ce ka san wancan sunan ki Kabilu, wancan sunan sa Habilu, ka san wata mai mulki da sai zamani lokacin Annabi da Annabi Sulaiman sunan ta Bilkisu mai gidan zinari, ka san ƴan matan nan guda biyu na mutumin nan na Madina, ɗaya sunan ta Sahura, ɗaya sunan ta duk Isra'iliya ne, wallahi billahi duk Isra'iliya ne. Allah ya laye alamuhum, ba wanda ya san su sai wa? To shi bai faɗa mata fuskar wahayi, shi da ya sani, kai ya kai ka sani, shi ya sa ba gwaninta ba ne ba wani ya zo ya taimaka. To a Hamana, wazirin Fir'auna ɗin nan, matansa nawa? Sai a samu wani mai gwaninta ya ce ai shi ya karanta a littafin tarihi sunan matansa huɗu ko biyar ko shida, sunan ɗaya wance, sunan ɗaya wance. Wannan abin da kake faɗa ƙarya ne, ba ka da tabbas kai. Allah ya ce la ya'lamuhum
kiran da adadi ba wanda yasan su sai Allah. To da haka duk abin da ya wuce din nan ina nufin a nesa ta nesa wanda an halaka wanda dai aka yi ta halakarwa aka yi ta halakarwa to wannan ba wanda yasan su sai Allah madaukakin. To daga kan annabi Musa abin da ya biyo baya kuma to sune al'ummatan da suka yi kafirci ba a rika halakar da su halakarwa irin wacce ba ta istighfar wato a tuje su gaba da zanto babu shi. To shi yasa da duk tun daga kan annabi Adam har yanzu a kan annabi na ƙarfi kafin annabi Musa duk wanda suka rayu a wannan zamanin ba ka iya sanin sunayensu da garurrukansu ta hanyar Qur'ani sai ta hanyar hadisi ko kaga sunan an faɗa ko ka gani an ce a wani wuri to wannan ba tabbas bane tunda ba wahayi bane kuma Allah ya ce ba wanda ya san sai Allah. To amma abin da ya biyo baya kamar zamanin annabi Musa zuwa zamanin annabi Isa to su irin waɗannan a koɗin da shahararsu ta kai matuƙa a gane shi to ana iya sanin mutum ko a san sunansa ko wani abin nan wannan ko wahayi bai tabbatar ba in shaharar mutum ta kai matuƙar a gane shi kamar waɗansu sarakuna da aka rinka yi a lokacin jahiliya sarakunan ƙasar Yaman irin Tababi'a din nan da Banazira Munzir ibn Walid da waye da waye shahararsu ta kai matuƙar a gane su. To ko su dai ke da matuƙar sunan mutum kawai za ka iya sani amma sanin da ka'ibul akhbar labarin kan cikin rayuwarsa gaba ɗaya sai mutum ya zama ba cikin dole zai karya sai mutum ya zama daidai inda Qur'ani ya barsa. Kun gane da kyau wannan wannan fa in rikin gane wannan matsalar shi ke sa idan an zo tafsiri a yi ta karyawa Allah da manzonsa karya ko an zo tsira tarihi a yi cewa Allah da manzonsa karya dole akwai ka'idoji da malamai suka ajiye na karatun tarihi da tafsiri wanda in mutum ya bi su suka ga ya fita daidai wajen ya Allah shi ya dafu. Wannan ta shafi tsira mata za su rinka zuwa wannan darasin babu laifi su zo tun da akwai wurin masallaci na mata a nan inda suke zama sai a rika buɗe musu a wajen amma akwai waɗansu matsaloli ko ƙarancin fanka ko ƙarancin fitila insha Allah zan yi magana da kwamitin masallaci a sai da za a gyara amma dukkan darasi inda muna da hali ya kamata dukkan darasin mu a ce akwai wuri da mata za su je akwai buƙata ƙwarai da gaske ko mutum ma idan muka bar su dama su zo su kan cikin za mu magance matsaloli da dama za mu samu hutu mu wa kan mu tare da su saboda ita mace tana da matsala duk yadda za ta mata wa'azi kai in kai mijinka ne ganin kike waye kuke mata to kai malami kawai waye kuke dabara ka bari ku je ta ji shi ke nan kanka ta zo gida duk jikinta ya mutu jikinta ya mutu abin da kila ka sha faɗa da haka ka sha shi abin da kake faɗa da shi ne ba kada duk wayo kike ba wallahi ba karamin amfani bane ba mutum shi da kansa zai ga amfani abu da haka ne ina karfafa 100% dukkan darussa mu ma ya kamata a ce an yi wani tsari da mata za su dinga zuwa dukkan darussa ya kamata a yi tsari da mata za su dinga zuwa saboda haka mun ba da goyen baya su zo tun da gurin zaman su a nan gurin
wallahi
da Usman bin Affan ma akwai tsare-tsaren da ake na mata su dinga zuwa din ne ya za a cire yan matan da yan kekuna daga cikin makaranta din nan sauransu sun da yawa suna ta rubutu cewa suna son su rinka zuwa amma yanayin matsi da menene da menene da ya kawo amma dai gaskiya ya lalle a yi wannan tsarin kan darasin zamanin kayan awa ɗaya da rabi da ya ce Allah tambaya da ansa in kuma kun ce ya yi yawa mu dawo awa da ya yi daidai 90 kasir kenan tsarin da za mu yi tsari na kullum mai 90 kasir إن شاء الله هو الله في النمو الله
الله
نعم نعم
يا شعر كثيرا
تو أكمل
وصوصوه ما شمع
اي
وانت تشوفوا تيارا وانت على وصوصوه كرا
ما تا إذن ذا سوزو ودن دسكي ديارا ما تكي لينيا سوسنيت ذا سوسنيت ذا سوسنيت أجدا كوكما سوسنيت ذا سوسنيت تصرف يارا wannan ana samun wannan koke koken waɗansu su zo da yara masu kiriniyar da suke irin yaran da a iya barin su a gida to amma sai zanto an zo da su kuma sun fitin sauran mata sun hana su saka shi kuma ba za ka raba shi da kiriniya ba ko ba za ka iya cewa ka su zo ba saboda sai dai su rage sai da za su rika sarrafa su su rage kiriniya da su yasa kullum idan yara suna zuwa masallaci komai kiriniyar da suke ba a cewa a kore su daina zuwa in mace tana da wanda zai tsare mata babu laifi amma in ba wanda zai rimata idan ta zo sai ta yadda za ta rage matsalolinsu a gaskiya amma ba haka ba hana yara din samu da rijiya ne ko sun kofi saboda ta kaga mun karanta cikin sabbatul lahi nabi in ko wannan Hassan bin Ali da dan uwansa Hussein duk ba suna bin annabi musallaci ba suna yara ganana wata rana annabi ya salla ya ruku'i sai ɗaya daga cikin su kuwa sun ko Hussein wani ya zo ya raunar gadan bayan sa ya tsaro hannun kan wuyansa annabi na cikin su gada ke cikin su gada annabi duk cikin su gada bai dago ba dadewa da ta fi kowace cikin sallah wani sahabi ce ko abu ne faru ya dago haka sai ga yaro ya wata gudun gudun bayan annabi sai ya mayar da kansa aka yi ta yi hatsi da aka kammala sallah to shi wani bai sani bai ce manzon Allah na ga ka daɗe sama da kima a cikin wata sujada cikin sallah ka daɗe duk da baka ba kowace me yasa yace na riga na sujada ne sai ɗana ya zo ya hau gudun bayan ya hau wuyana fasasitu an astajilu sai kuma na ji tsoron a ce na gaggautar da shi da kyalisi har ya gama harkaci da kanshi ya sauka to kuma ciki za mu fa'idanta da wata fa'ida ta fikihu yayin da mutum ya dago kansa da kuskure yana tsammanin liman ya dago sai ya dago sai ya ga liman bai dago ba sai ya mayar wannan abin da ya ba ya kari ba cikin sallah ba ta ta kama shi ko kuwa ba ba biyar ba komai a kansa saboda liman ya dauke masa dan kaga wannan sahabin da yayi wannan ba a ce mana cikin hadisin sujudin daga baya sujudu sahwa ba la qabliya wala ba'diya bai ba to amma dai abinda muke so zuta haka da iya mu mata saboda abinda yasa yaran kirine su tana yin yawa har su hana sauran yan uwansu mata jin abinda yake na cewa a cikin bane ba ya gani cewa a cikin su akwai wanda ya fi kowanne fari wato sai ce wannan na nuna a lokacin nan kenan sun zama gangan to ai wannan ya iya zatowa art ne aka bujiro masa hoton wannan din bayan an riga an gama halittarsa abinda zai yi nan gaba ne ubangiji ya nuna masa hotonsa ina fata an fahimta to kaga wannan a lokacin nan an nuna masa hoto ne bisa ga jisim amma a lokacin mutumin bai kai marhala ne jisim din ba yana nan a matsayinsa na ruhi ina fatan ka fahimta yawa wannan harfi wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske don ta shafi abin da muka karanta na'am abin da yake tambaya mun ce a lokacin nan mutane suna matsayi ne na matakin arwah ruhi ba gangan jiki ba yace to ga su kuma annabi Adam ya ga cikin su akwai wanda ya fi kowanne fari ya ga a cikin su akwai makafa ba akwai mai ciwon albarka har yace ya ubangiji dan me baka daidaita su sun zama daya ba yace to ko waɗannan bayan za a ce an ga mutum a matsayin su na makafa ko kaza sai in ya zama jiki shine tambayar ta nace wannan arzu ne ai hoton ne aka nuno masa dan a lokacin babu mutum wanda ubangiji bai iko ne kan komai sannan wata ka'ida ta gefe da ya kamata mu dauka ko kuma wata ka'ida ta shafi abinda Allah ya bada labari hadisi ya nuna ubangiji ya taso bil adama din ne gaba ɗaya daga tsufan annabi Adam wani zai iya cewa yaya aka tara aka fito da su aikin Allah ba a tambayar sa yaya sai dai a yi imani kawai shi ya bai wa kansa sani duk yadda kai ka sani da kwakwarka da maitarka ba za ka sani ba sai dai ka sallama wa Allah al'amari ne na Qur'ani ya faɗa hadisi ya faɗa amanna nan magana ta kai dan kai wani hankalin kai fito ya aka yi da dai za aka tsaya daga nan bayan ya aka yi ya ji ciwo bai ji ciwo ba jini ya fito bai duk mutane ga san kokolo kokolo dan Adam za su iya ba shi irin wannan tasawun to wannan dukkan su gaibi ya mutum ya tawakkafu haythu waqafa bihi an-nas wi hakuri tukunna ga wannan mutum kai maganar halakar kai maganar menene hallakar mutane har mutanen garin ake hallakarwa duk garin da hallaka ana hallakar da mutanen garin ne gaba ɗaya in ba annabawa da wanda suka yi imani su ba za su tsere da su zaka zance fa an je na goman ba amma dai waɗanda suke garin ana hallakar da su gaba ɗaya amma ba a hallakar da al'umma annabin suna cikin su sai in ya fita da su abinda kake so ka ce to idan labarin waɗancan mutanen fa wannan annabin da yake sai faɗa ya zama wahayi ke to amma wannan annabi shi kansa ya mutu bayan ma ya mutu mutanen su sun mutu an yi waɗansu a bayan su kuma na bayan an halakar da su waɗansu an yi an halakar da su ya mutu zai yi san wancan labarin sai ta fuskar wahayi sai ta fuskar wahayi. Da haka ya zama wato labari ne marar tushe. Kace ne ya ce wa an ce ruhi ake fara halitta ana ga tana haifan waɗansu babu rai waɗannan waɗanda aka haifa babu rai ranar tashin kiyama za a busa musu rai ko kuma za a busa musu za a tafi su ruhin wancan na asali na su dama akwai ke aiki yau ina za ke magana ina da tabbata ina duba da tuni ba da abubuwa hannuna ba alwa ina lura. Na'am. Ya wani ɗaga hannu kuma yana magana daban. Wa yake magana? Kai da kake magana me kake cewa faɗin? Mu'minu ali Fir'aun? Ehe. Babu. Kamar yaya ban gane ba ayoyin ba Qur'ani ne ba da labari ba shi ke nan akwai labarin da ku Qur'ani zama gaskiya wannan shi ma duk ina cikin gaibu cewa a ina ya yi karatu Qur'ani bai bayyana mana inda ya yi karatu ba ihtimal ya yi karatu a wajen annan Musa ihtimal zai iya yi wa ya yi karatu da annan Musa zai iya yi wa ya yi karatu a cikin waɗansu littattafai na waɗansu annabawa da suke baya wanda sun kawo har zamaninsu ba gurɓata su ba duk abin da ya faɗa na iliminsa Allah ya gaskata shi tunda Allah ya kawo shi cikin Alƙur'ani yana mai tabbatar da shi ina faɗa muku daga kai to shi kenan na ce ban ba lokacin da aka sauko da annabawa da ƙasa lokacin da aka saukar da annabi Adam kasa ina ya zauna waɗansu sai indiya waɗansu sai a wai an jefar da su ne a wurare daban-daban annabi Adam a wani wuri Hawwa a wuri amma dai kuma sun gaba a Jidda haka waɗansu da suke tsaya duk waɗannan labarai ne marasa tushe Qur'ani bai faɗa mana ba daidai inda suka zauna Qur'ani bai bayani ba duk idan mutum ya so ya huta da wannan fa ayoyin da suke maganar annabi Adam shi Qur'ani sananno ne cikin Baqara da cikin suratul Taha da cikin suratul Kaza da cikin suratul Kaza in gara haɗa su gaba ɗaya ka musu dirasa mawdu'iyya abinda ake nufi da dirasa mawdu'iyya ba wai tafsirin Qur'ani na gaba ɗaya ba tafsirin karanta wata kadaitacciyar matsala a cikin Qur'ani wanda zaka haɗo kan dukkan ayoyin da suka shafi wannan matsalar shi ne ake kira at-tafsir al-mawdu'i kamar at-tafsir fil Qur'an kamar at-siyam fil Qur'an azumi cikin Al-Qur'ani sai in bi dukkan ayoyin da suka shafi azumi kamar a kaffara cikin Al-Qur'ani sai in bi dukkan ayoyin da suka magana kan kaffara kamar annabi Adam cikin Al-Qur'ani da garin zan bi dukkan ayoyin da to in bi lokaci hadisi to in ka hada ayoyin da hadisan ina tabbatar maka cewa ba inda za ka ga wannan cewa an saukar da shi a India ko ita an saukar da ita a Jidda ko sun hada bakin ruwa ko menene Allah dai yake ya saukar da su bai fadin wurin ba sannan wurin ba shi ne mai muhimmanci ba fahimtar sun sauko duniya shi ne mai muhimmanci shi Al-Qur'ani ya faɗa amma wani gari a wani wuri a wani bakin ruwa ne ba bakin ruwa bane wannan dubba Allah bai bayar to alhamdulillahi ubangiji ta'ala ya sanya albarka cikin wannan mabudin karatu kuma Allah ba mu karfin halin istimrariya ne turewa da shi game da wannan din sai in Allah ya kai mu mako na gaba kenan lahadin kowane mako insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi